sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina, wanda kuma yi daidai da 22 ga watan 6 shekara ta 2006 miladiya, a nan masallacin Alhaji Muhammad Injini a nan birnin Maiduguri. Babban abin da na so mu tattauna a kan yau, a yau waɗansu mas'aloli ne da suke da muhimmanci, waɗanda na ba su adireshi na tafarki madaidai, ba don komai ba, waɗansu usul ne, fikafikai da jigogi cikin addini wanda ahlus sunna wal jama'a suka yi imani da su, kuma suke kira zuwa gare su, kuma suke aiki da su, kuma suke fata Ubangiji ta'ala ya karɓi rayuwarsu a kai. Sun karan fari, ina roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa dukkan abin da za mu ce a wannan wuri ya zanto ya dace da yardarsa, ya zanto ya dace da abin da annabinsa ya isar wa al'umma kafin ya bar duniya. Ya Ubangiji, duk abin da za mu ce a wannan wuri wanda bai dace da yardarsa ba, bai dace da koyarwar annabinsa ba, bai kuma dace da mai magabata ba, ya Ubangiji karka ba mu ikon faɗarsa. Ya Ubangiji ka sarƙafe harshen mu yayin da za mu faɗi abin da baka yarda da shi ba, abin da kuma ya fi karo da koyarwar manzon tsira Annabi Muhammad, ka hana mu basira da hikimar faɗarsa. Amma duk abin da ya dace da daidai, ya Ubangiji ka lausata harshen mu faɗi cikin hikimar zance, ka kuma arzuta mu zuciya ta ikhlasi wanda take neman gaskiya, don ina gaskiya take ba wane ne ya faɗe ta ba. Daga cikin masa'il da ahlus sunna suka yi imani da su kuma suke ginuwa a kai, abu na farko, anna masa'il ad-dini al-ilmiyya wal-amaliyya mabniyyatun ala kitabillahi ta'ala wa ma sahha min ahadith rasulihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ala waqti fahmi as-salaf as-salih ridwanullahi alayhi. Dukkan mas'ala ta addini ko abin da ake kira al-masa'il al-ilmiyya, wato mas'aloli na kudurin zuci, aqida, imani da Allah, imani da mala'iku, imani da manzanni da littafai, imani da sirati, imani da kaddara, imani da tashin kiyama, hisabi, hawa sirati, shiga aljanna, wuta, dukkan abin da ya shafi mas'ala ta aqida su ne al-masa'il al-ilmiyya. Sai kuma al-masa'il al-amaliyya, wato mas'aloli na aiki, shine duk abin da ya shafi aiki ne na gaba ba kudurin zuci ba. Yana daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jama'a, dukkan mas'ala ta aqida ko mas'ala ta aiki, to tana ginuwa ne akan littafin Allah da abin da ya inganta na hadisin manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ba wata mas'ala ta aqida ko ta aiki wadda take wajen littafin Allah, wadda take wajen hadisin manzon Allah, bisa ga fahimtar magabata na gari. Idan an ce magabata na gari, su ne ar-ra'ilul awwal, al-jilul farid fi tarikhil bashariyya, kadaitaccen generation a tarihin dan adam wanda ba a taɓa yin irinsu ba, ba kuma za a taɓa yin irinsu ba. Jilus sahaba, waɗanda manzo Allah ke khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum, mafificin tsaraifin mutane, mafificin mutane su ne mutanen da na rayu a cikin su, in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da za ka ci na addini dole ne ya kasance yana da madogara cikin littafin Allah, yana da madogara cikin abin da ya inganta na hadisin manzon Allah, bisa ga fassara da fahimta da mahangar sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in. Ko da ka kawo aya in baka dace da fassaran sahabbai ba, ko da ka kawo hadisi in baka dace da fahimtar su ba, to wannan abin da bane ba. Dan su ne musulman farko da suka fahimci ayar kafinta, suka yi aiki da ita kafinta, dan haka sun fi ka gane ta, dan sun ji daga bakin da baya ƙarya, shine bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malamin su ya ci naka istidadi da kinsi arkin zuciya su ya tsara naka, dan haka fahimta kuma ta tsara ta. Wannan asul ne daga cikin usul na ahlus sunna wal jama'a. Duk wanda ya da ahlus sunna ne wajibi ne ya yarda da wannan, da zaran bai yarda da wannan ba to ya karye wani jigo daga cikin jigogi da ahlus sunna wal jama'a suka yarda da shi. Abu na biyu, annal imanu qawlun wa amalun, wasu kuma suka ce al imanu amalun wa niyyatun, wasu kuma suka ce al imanu i'tiqadun wa qawlun wa amalun. Duk wannan maganganun ba a nasu daya dai. Idan mu ce ce al iman amalun wa niyya, shi imani aiki ne da niyya, mana aiki ya shafi aikin harshe, ya shafi aikin gaba, niyya kuma shine kudurin zuciya. Kaga da ya koma kaulin wa amalun wa atikat, wanda kuma yace al-imanu qaulun wa amal, to shi ma dai dukkan ma'anar da yake. Domin idan an ce al-qaul, akwai qaulul qalbi, akwai qaulul lisan, sai kuma zanto amal. Kaga dai ya koma dai abu guda uku ne. Wannan yaruka ne da ahlus sunna suke magana da su tun lokacin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in. Wasu suce wannan, wasu suce wannan, wanda bai fahimci yaransu ba in ya tashi karantawa sai ya hikaito a matsayin sabani. Wadansu suce al-imanu qaulun wa amal, wadansu suce al-imanu i'tiqadun wa qaulun wa amal, wadansu suce al-imanu amalun wa niyya. Zantuka guda uku, bayan kuma duk zance ɗaya ne. Ina jin mun fahimta. Wato imani baya zama imani sai an samu kudurin zuci, sai an samu maganan harshe, sai an samu aiki na gabbai. Kisa al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin littafin Madarij as-Salikin bayna manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yace martabobi na addini 15 ne. Domin da zuciya da harshe da gaba su ne gurabe da ake imani da su. To kuma dole akwai kowace ɗaya daga cikin guda ukun nan, kowane ɗaya cikin guraben nan guda uku, akwai wajibi da mustahabi da makruhi da kuma wato ainihin haramun da ja'izi a kansa. To biyar so uku ya zama 15 ke. Wato kenan inda mutum zai imanin zuci bai furta da baka ba, bai zama mummuni ba. Inda mutum zai yi imanin zuci ya furta da baka amma bai sa abin a cikin aiki ba, to shi ma bai zama mummuni ba. Dole ne ya yi itiqadin zuci, ya yi maganan harshe, sannan kuma ya aikata da gabbai. Shi yasa su ahlus sunna wal jama'a suke cewa shi imani shine itiqadun bil janan wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan. Itiqad kudli na zuci, mutum ya kudurce ɗayan takar Ubangiji da kaɗai takarsa, da cancantarsa da bauta shi kaɗai baya da abokin tarayya. Sannan kuma mutum ya furta haka da baka, ya yi kalmar shahada, ya faɗi daɗa ɗan kalmomi, al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, al kalimatu tayyiba wa hudu ila tayyibi min al qawli wa hudu ila siratil hamid. Mutum ya faɗi daɗa kalma da harshe kenan, sannan kuma ya aikata da gabbansa. An gane ku? To wannan shine imani. Sannan kuma imani yakan ƙaru, sannan imani yakan ragu. Wanda ayyukan kirkinsa suka yawaita, ayyuka na barna suka yi zama kaɗan, to imaninsa ya ƙaru ya haɓaku kenan. Wanda kuma ayyukan barna suka yawaita, ayyukan kirki suka zama kaɗan, to imaninsa ya ragu yana zaizayewa har a zuwa lana a neme shi a rasa. Bisa ga wannan fahimta ta ahlus sunna wal jama'a, al-a'malu dakhilatun fi musamman iman. Ayyuka na gabbai da sallah da azumi da zakka da aikin haji duk suna shiga cikin ma'anar imani. Ka iya kiran sallah da sunan imani, ka iya kiran zakka da sunan imani, da zikiri sunan imani, al'amru bil ma'ruf imani, annahyu anil munkar imani, karatun alqur'ani salatun annabi duk imani. Fal a'malu dakhilatun fi musamman iman inda ahlus sunnati wal jama'a. Ubangiji ta'ala ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi fi kitabih Mahasin At-Ta'wil yace wannan aya ta kunshi dukkan bangarorin imani guda uku, kudurin zuci da furtun baka da aikin gabbai. Dan Allah ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum, mu'mine su ne waɗanda idan an ambaci Allah sai zukatansu su firgita. Wajilat qulubuhum, alwajal kaga kudurin zuci ne. Ga kuma dhikrullahi wanda aikin harshe ne. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu at-tilawati ma amalul lisan, aikin harshe ne. Zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun, at-tawakkul fima jaa yashtamilu ala al-i'tiqad wal-amal, at-tawakkul dan aikin zuciya ne da kuma aikin gabbai. Alladhina yuqimuna as-salata, wannan aikin gabbai ne. Wa mimma razaqnahum yunfiquna, aikin gabbai ne, tsayar da sallah da ciyar da zuciya. Da Allah ya faɗi wannan gaba ɗaya sai ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan, waɗannan su ne mu'minai bisa ga haƙiƙa. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim, imani yakan ƙaru yakan ragu kamar yadda na faɗa tun ɗazu. Allah ya ce liyazdadu imanan ma imanihim wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun wa alladhina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. duk waɗannan dalilai ne da suke nuna haɓakar imani da ƙaruwarsa, kamar yadda kuma suke nuna raguwarsa da zaizayewarsa har a zo a neme shi a rasa. Wannan ƙuduri ne cikin ƙudurai a wajen ahlus sunna wal jama'a, dole ka yadda da haka, ka yadda imani lallai a same shi a kan harshe, a same shi a kan gaɓɓai, a same shi a cikin zuciya, sannan kuma yakan ƙare ka rufe. Mas'ala ta uku daga cikin masa'il da ahlus sunna wal jama'a suka yadda da su, imani da cewa akwai awo a ranar tashin kiyama, wal waznu yawma idhin al haqq fa man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yuzlimun. Ubangiji yake awo a wannan yini na ranar tashin kiyama gaske ne, duk wanda ma'aunansa suka yi nauyi wannan kan yana cikin waɗanda suka rabota, Allah sa mu cikin su. Wanda ko ma'aunansa suka zanto ba su da nauyi sun yi rauni, to wannan yana cikin wanda suka sabar da kawunansu, Allah tsare mu daga cikin su. Dalilai na shari'a sun nuna za a auna ayyukan mutum, wato za a rikidar da sallah da zakka da karatun suratul baqara da ali imran su zama kamar wani abu mai gangan jiki wanda za a iya ɗauka a ɗora a kan sikeli a auna. Dalilin na shari'a ya nuna haka cikin hadisai ingantattu daga manzo sallallahu alaihi wasallam. Dalilai na shari'a sun nuna za a auna takardun da aka rubuta ayyuka ne cikin su. Dalilan shari'a sun nuna haka, akwai hadisi cikin sunan Tirmidhi. Dalilan shari'a sun nuna za a ɗauki mutum ne shi kanshi a ɗora shi a kan sikeli don a auna nauyinsa, a ga ya dace shiga aljanna ko bai dace shiga aljanna ba. Abinda zai nauyaya mutum ba ƙiba da girman jiki da ya tafi da shi daga nan gidan duniya ba, a'a abinda zai nauyaya shi ne imani da takawa. Za su sai nauyi ko da baya da girman jiki a nan gidan duniya. Abinda zai sai zanto baya da nauyi shi ne rashin imani da rashin takawa, shi ne zai zaizaye shi komin girman shi a ga baya da nauyi. Manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari, yace za a zo da mutum gashi babba gashi da ƙiba, lakinnahu la yazunu inda Allahi janaha ba'udha, a wurin Ubangiji ta'ala bai kai nauyin fuffuken sauro bayan an tsora shi a kan ciki, saboda rashin imani rashin takawa rashin ayyukan alkhairi. Wannan wajibi ne mu yarda da wannan, yadda da wannan abin da yake nunawa magana adalcin Allah cewa ba zai zalunci bayi ba. In har za a auna aikin, a auna takardar da aka rubuta aikin a ciki, a auna kai mai aikin, to an kai makwara kenan wajen yi maka adalci. Ridin din da waɗannan auna-aunan suka bayar a kansa za a gina maka hisabi, imma ila jannatin aliya wa tufuha daniya yuqalu li aliha kulu washrabu hani'an bima aslamtum fil ayyamil khaliya wa imma ila narin haliya. Me wannan ke nunawa? Ya zan yi ma'aunan ayyuka na su yi nauyi, jikina ya yi nauyi ba ta hanyar mai nasu ba, ta hanyar mai na ƙudurce a zuci na alkhairi, na aƙida, na imani da kyakkyawa wanda aka gina kan dalili ƙwaƙƙwara. Yana daga cikin usul na ahlus sunna wal jama'a na hudu kenan da zan faɗa yanzu, at-tamassuku bima kana alayhi sahabatu rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wal iqtida'u bihim wa anna man intaqata ahada minhum أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدئا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه سليما. ينادى كتير سكاش كيدا أهل السنة والجماعة سكاي ددسو يلقوا دا أبين دا صحابي سكا كسن شيئا كي واتو أبين دا سكا كسن شيئا كي نأي كيدا أبين دا سكا كسن شيئا كي نأي كي abin da sai sasan sai akai na maganganu. Wannan asali ne cikin usul ahlus sunna wal jama'a, ka bincika wani irin aiki sahabbai suka kasance akai don neman irin wannan, wace irin aqida suka kudurce a zuci don neman irin wannan, wani irin maganganu suke gudana a harshen su da sunan addini don neman irin waɗannan maganganu. Idan aqida da ta kudurce a zuci ta sha bamban da tasu, maganganun da kake faɗa a baka da sunan addini banda maganganun na rayuwar duniya ne, yau da gobe da sunan addini ya sha bamban da nasu, aikinka na gaɓɓai da sunan addini ya sha bamban da nasu, babu yanda za a yi ka zama shiryayye. Dokar aikin naka da aƙidarka da maganarka su zanto karɓaɓɓu shi ne ya zanto cewa sun yi daidai da na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ubangiji ta'ala ya hikaito mana abinda Yahudu suke na kokarin kiran mutane zuwa ga addininsu da abinda Kirista suke na kokarin kiran mutane zuwa ga addininsu tun lokacin Annabi. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, suka cewa mutane ku zama Yahudu sai ku shige, su kuma Kirista suka ce ku zama Kirista sai ku shige. كونوا هودا او نصارى تهتدوا التي قل بل مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين كثير سوء مو منا بين الدين النبي ابراهيم من كيكن الدين وانا بابا شركتها اتكلم وما كان من المشركين النبي ابراهيم هو بابا شركتها الدين اما كو يهودا وكو شركتها الدين tunda kun allantar da ubangiji kuma kista ko suka cikin addinin ku tunda kun allantar da annabi Isa wa ma kana min al-mushrikeen annabi Ibrahim ko ba mushriki bane ba qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbab wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun ku ce da su ko musulmai ku ce da yahudu da kirista din da suke kiran ku ubangiji ku ce da su mu mun yi imani da Allah mun yi imani da abin da aka saukar mana mun yi imani da abin da aka saukar wa da annabi Ibrahim da Isma'il da annabi Ishaq da annabi Yaqub da al-Asbab mun yi imani da abin da aka bayyana annabi Musa da wanda aka bayyana annabi Isa mun yi imani da dukkan wani littafi da aka saukar wa wani annabi a baya la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun ba ma lallabewa cikin annabawa kowanne mun yi tunani ko mun mun miƙa wayar da Allah madaukaki ku ce da su haka sai Allah ce fa in amanu bi muslima amantu bihi yayin da kuka fada masa sa in kun yi imani da irin imanin baka dace ka dauko sun shige ashe imanin naka baya zama ka dauke sai ya dace da irin na sahabbai fa in amanu bi muslima amantu bihi fa kadi tadu wa in tawallu fa inna ma hum fi tiqat fa sayfikuhum Allah wa huwa as-samiu al-alim sibghat Allah wa man ahsanu min Allah sibgha wa nahnu lahu abidun da haka wannan cike ne cikin cikakken a wajen ahlus sunna wal jama'a cewa shiriya kamata zama shiriya sai ka dace da shiriyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma kai koyi da bisa ga haka suka ce man intaqasa ahadan minhum wanda ya kushe ɗaya daga cikin wani sahabba daga cikin sahabban manzon Allah dan ya rage masa matsayi ya kushe aw abghadahu ko ya ki bi hadathin saboda abinda sahabin yayi aw zakara masawi'ahu ko ya shagaltu da fadin kurakuran wannan sahabin ai lokaci kaza yayi kaza ai lokaci kaza yayi kaza duk wanda aka yana haka kana mubtadi'an fiti dan bid'a ne ba kuma zai fita daga cikin ramin bid'a da ya fada ciki ba hatta ya tarahama alaihim jami'an hatta ya roƙan wa sahabbai gafara su duka kar ya ware yake banda wani wa yakuna qalbuhu saliman zuciyarsa ta zanto babu datti ba kura a cikinta namuna nawa wani sahabi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to anan kun riga kun san cewa wane ne sahabi domin ta'arifin sahabi da malamai suke yi mutum baya zama sahabi sai ya taka sharuɗa uku sharadi na farko ya zanto ya taba gamuwa da annabi ba wai ganin annabi ba gamuwa da shi dan kalmar ganin annabi tana da fadin ma'ana tana da tsokocin ma'ana sama da kalmar gamuwa da shi domin ba dukan wanda ya gamu da annabi bane ya gansa Abdullahi bin Umar Maktum ya gamu da annabi shine ma mai kiran sallah a masallacin annabi sai daga cikin masu kiran sallah ne a masallacin annabi amma bai taba ganin annabi ba saboda shi makaho ne ake gamuwa din ake izina da ita ba ganin ba ta iyawa da ka gamu da shi ka ganshi ta iyawa da ka gamu da shi baka ganshi ba idan ka zo ta'arifi kace as-sahabiyyu huwa kullu man ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa amana bihi wa mata ala al-islam sai malamin sai muka istidraj cewa idan kace ar-ru'ya hi allati tuhaqqiqu as-suhba to anan mun Abdullahi bin Umar Maktum bai zama sahabi ba kenan lakin al-luqya hi allati tuhaqqiqu as-suhba kace man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa amana bihi wa mata ala zalik sukan kada su ce walau takhallalat waridda koda mutum yayi imani da annabi gashi ya gamu da annabi daga baya sai ya ridda kafin ya mutu kuma ya sake dawowa ya yi imani ya mutu kan imanin har yanzu nan su sahabi tunda dawowar da ya ta kan tare laifin da ya yi na ridda to anan gurin wannan shine sahabi kaga kenan sahabantaka zaɓi ne daga Allah ba yawan aiki bane ba kar wani ya dauka zai yi karatu ya yi ta kiyamun laifin da azumi da waye dan ya zama washe gari kawai ya yi kiliyarin din kansa ya zama sahabi ba zai yi ba wannan zaɓi ne daga Ubangiji Allah ne ya zaɓe su ya kawo su ke zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka zama surukansa ya zama surukin su ya aura a gidajen su kuma suka aura a gidan shi ya auri Aisha yar Abu Bakar ya auri Hafsa yar Umar ya auri Ramla yar Abu Sufyan da sauran waɗanda ya aura su kuma a gidansa aka auri Zainab aka auri Ruqayya aka auri Ummu Kulthum aka auri Fatima duk a gidansa kaga sun yi wannan kwallatacce ne din abinda ake kira ar-rawabit al-ijtima'iyya wanda cicci ne ta zaman tare tsakaninsu da juna. Ya saya a wajensu, sun saya a wajensu, su ne mamu ɗinsa a sallah guda biyar ta yini da idi da kuma sallar juma'a, da su yi yakin Uhud da Badar, da su aka yi bai'atul Ridwan, da su aka yi ghazwatul Ahzab. Rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. To kaga suna da babban matsayi kenan su sahabbai, dan haka sai mutun ya girmama su dan wannan matsayi, dan suhuba din ba sai yake ba kuma ibada bace ba, gairin su ta saba. Ikhtiyaru min Allah ta'ala wa sifa'un minhu ta'ala, zabi ne daga Allah ba sai ake ba. Shi yasa aka yi bishara da zuwan annabi cikin Taurat da Injila, su ma aka ambaci sufofin su cikin Taurat da Injila. Shi annabi an ce yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim. Su kuma sahabbai aka ce Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود. معنى صفر دعاه كاوتي وأشداء على الكفار بعدين بكنا رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود. ذكر أن أبا بيشين سأل لك ذلك مثلهم في التوراة wa masaluhum fil injil, zalika ana nufin al-mazkur, abinda aka ambata dazun nan a shiddaw al-kufar wa ma bainahum tarahum ruk'an sujudan zuwa karshe, zalika wannan abinda aka ambata maka masaluhum shine siffar fil tawrati a cikin at-taura, wa masaluhum kuma shine dai siffar fil injil, dan masal ana nufin al-was walillahi al-masalul a'la yani walillahi al-wasful a'la wa huwa al-azizul hakim. To dan haka in ma sun yi wani laifi tsakaninsu da Ubangiji, Ubangiji ta'ala ya ce ya gafarta musu a cikin ayoyi masu yawa. Bari in baku ɗaya kawai don misali. Ubangiji ta'ala ya ce a ƙarshen suratul anfal, wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Wallazina amanu, Allah ce waɗanda suka yi imani, yanzu Allah ne yake bada shaida kan imanin. Idan wani yazo ya ce shi bai yadda ba, ina amfanin yaddarsa? Dama wai yake jiran yaddarsa. Wa hajaru, suka yi hijira, wa jahadu fi sabilillah, suka yi jihadi dan yaɗa kalmar Allah. Kaga muhajirun kenan. Wallazina awaw wa nasaru, da waɗanda suka karɓi bakuncin annabi da sahabban da suka zo ƴan Madina kenan. Wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana al-ansar wa nasaru al-ansar. Gabaɗayansu sai Allah ce ula'ika humul mu'minuna haqqan, waɗannan su ne mulmunai na haƙiƙa. Duk wanda ba su ba ya shiga ayan nan ne a cikin rububi, amma su sun shiga ta kofa ba ta window ba. Humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. To waɗanda ba su ba sun shace wallazina amanu min ba'du wa hajaru min ba'du kenan. Cikin rububin kenan, ko ba haka ba? Dan haka dai usul ne cikin usul ahlus sunna wal jama'a at-tamassuku bi hadi sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabiyar daga cikin asalai da suka kai na imani, i'tiqadu anna khayra hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman, wa la budda min taqdim ha'ula ath-thalatha كما هو حديث الصحابة رضوان الله عليهم ولم يختلفوا في ذلك. وتدول لي مسيني إيماني أكن سوى مطي في شمتاني تفكر فلالا بايان النبي أتكن ونن الأمة تامو كيف سيدنا أبو بكر سنن سيدنا عمر سنن سيدنا عثمان جباتر دوت أنن قدا أكن على هذا الترتيب أبسا قوانن جيري ونا أبيني نإجماع أهل السنة والجماعة wani abu ne da ahlus sunna duk sun sallama akai. An gane ku? Abdullahi dan Umar, Allah ya kare da gare shi, yace kunna na'uddu wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hayyun wa ashabuhu mutawafirun, mun kasance muna tayayatawa da baka muna kidayawa annabi na da rai bai mana musu ba, ragowar sahabbai naki wanda suka girme mu mu yara suna jin muna faɗa muna maimaita ba su yi mana musu ba. Cewa me mabibicin wannan al'umma shine Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman thumma Takas. yace wanda yafi kowa falala bayan annabi shine Abubakar, sannan Umar, sannan Uthman, sannan sai Abdullah da Umar yayi shiru bai kara kowa akai ba. To daga wannan ukun wa yake biyo baya wajen falala? Daga nan wanda suke biyo baya ta fuskar falala su ne guda biyar, wanda idan an hada da Uthmanu su ne yan kwamitin shura wanda Umar ɗan Khattab ya kafa, ya ce su zaɓi Halifa in ya mutu. Kaga Uthman yana cikin su. To daga nan sai wa? Sai Aliyu, sai Talha ibn Ubaydullah, sai Az-Zubayr ibn Al-Awwam, sai Sa'ad ibn Abi Waqqas, sai Abdurrahman ibn Auf. Kaga guda biyar ɗin nan in ka hada da Aliyu su ne shura kwamiti. To da haka waɗansu malamai suke da ra'ayin mafi fifi Abubakar, sannan Umar, sannan Uthman. To kuma waɗannan hudun, waɗannan biyar ɗin su kuma matsayin su ɗaya, domin a lokacin duk wanda aka zaɓa aka sa a halifa ya cancanta. Tunda Umar ya zaɓi su shidan ne a matsayin su zaɓi halifa a wajensu ko cikinsu. Ina fatan kun fahimta. To su kuma sai suka zaɓi Uthman, kenan cikinsu duk wanda aka sa ya cancanta ya zama. Yan Talha bin Ubaydullah aka sa ya cancanta, yan Zubair bin Al-Awwam aka sa ya cancanta, Abdurrahman bin Auf ya cancanta, Sa'ad bin Abi Waqqas ya cancanta. Ina fata an fahimta. Ma'ana duk wanda suka sa cikin ragowar waɗannan sauran ya cancanta ya zama wato ainihin khalifa. Amma dai dalilai da dama sun nuna fifikon Aliyu akan su. Dalilai da dama sun nuna fifikon Aliyu akan ragowar hudun. Aliyu ya ci sauran hudun. To idan ka zo ka kawo waɗannan hudun a bayan Aliyu, ma'ana ukun nan sun suka fi kowa falla, sannan Aliyu ya zama na hudunsu, sannan kuma sai ka kawo waɗannan hudu a bayan Aliyu. Yanzu kana da mutum nawa? Takwas. Yanzu ya rage ka maka mutum biyu da za ka cika a cikin nan gurin, sai su zama gaba ɗaya su ne goma da ake wa bishara da aljanna. Wannan mutum biyu shi ne Sa'id ibn Zaid da kuma Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah. Idan ka haka shi kenan sun hora takuri, goma sun cika kenan. Goma sun cika kenan. To waɗannan su suka fi kowa falala. To daga nan sai wa? Sai mu ɗauki al-Muhajirun, sannan al-Ansar, ko kuma ya zamani? Sai malamai suka ce karka ɗauki al-Muhajirun gaba ɗayan su. Ɗauki Muhajiru Badrin, wanda suka Muhajirun amma wanda suka je yakin Badar, sun fi Muhajirun da ba su je yakin Badar falala. Sannan al-Ansar min ahli Badrin, su ma sun fi al-Ansar waɗanda ba su je Badar ba falala. Saboda Badar tana da wani matsayi, shi ita ce yawmul furqan yawmul taqal jama'an awwalu mashhadin shahidahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, farkon gumurzu da aka yi kenan tsakanin mummunai da kafirai. Saboda haka ranar take da wata falala ta musamman, wanda ya je yakin an riga an gafarta mai. Shi yasa Hafiz bin Abi Balta'a duk abin da yayi da sahabbai suna cewa aje a fille kansa manzon Allah ya ce da'uhu fa innahu qad shahida Badran. Ku kale shi ai ya je Badar. لأن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. سيدي كان نقول سي ويا رجاش جا مسلمتي ويا ديو باينسا أكن كان لي رجاش كان مسلمتي هجرة كا سي كفو مسلم فلا لاوان دكا رجاش جا كو كا رجاش هجرة إلا كادا أم فإنسا سنة أكن كان لي مدة الصحبة أول لو كتن دكينا صحابان تكاد النبي kada da shi ko kuma a'a so dai ka taba ganin shi akwai sahabin da gaba ɗaya tsawon lokacin sai na tare da annabi har annabi ya bar duniya, irin sa Abubakar da Umar. Manzo Allah zai ce dakaltu ana Abubakar da Umar, karantu ana Abubakar da Umar. Yusuf da ma zai ce na shiga wuri kaza ni da Abubakar da Umar, mun fita ni da Abubakar da Umar. Ma'ana kaga akwai mulazama, at-tuba ma'al mulazama. Amma akwai sahabin da so dai taba ganin annabi shine lokacin da annabi ya zo aikin hajjin bankwana, daga lokacin ko bai ƙara ganin annabi ba. Akwai wanda ya mutsu kusa sun gaisa, akwai wanda daga nesa aka ce gashi can shine Rasulullah, yana kan taguwa ya ganshi, daga nan bai sake ganin shi ba, kuma shi sahabi ne. Wannan din ya bashi sahabantaka, ya shiga cikin taron da annabi yana ciki, yana jin sautin annabi, annabi na magana. Abdullahi da Umar ya ce tsayuwa da suka yi tare da annabi sa'a ɗaya ta fi duniya da abin da ke cikin. Asali na shida daga cikin usul ahlus sunna wal jama'a shine girmama iyalin gidan annabi, yadda da falalarsu, tsare haƙƙinsu. Wannan duk abu ɗaya ne. To su wane ne ahlul bayt? Idan kana son ka yi ta'arifi wanda ba zai gajiyar da kai ba, ahlul bayt suka ce su ne azwajun nabi sallallahu alaihi wa sallam wa zurriyyatuhu wa kullu muslimin wa muslimatin min bani hashim. Ka gane أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذريته وكل مسلم ومسلمة من بني هاشم ونسوني أهل البيت إذا أنت أزواج النبي ما تنقى النبي تكم صلوني أبو غنجل يا والي شاقيا سوني ما تنقى يا موك يا برقودة ترى أقول سكر قاشر سواكر قدا أكسر قاشر سواكر يكم يا موك يا برقودة ترى الدنيا wannan sunan matan annabi to suna cikin alul bait suna wajibi ne mutum ya girmama su hasali ma ubangiji ta'ala ya daura nauyin dake kan mu game da matan annabi daidai da nauyin iyayen mu mata akan mu annabi ya aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi din iyaye suke a wurin dukkan wani mu'mini a duniya yasa aka haramta wani ya aure su bayan annabi ya bar duniya Allah ya ce wa kana lakum an tu'zu rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan inna zalikum kana 'inda Allahi 'azima bai dace ba ku tutar da annabi kuma bai dace ba ku ce za ku aure matansa bayan ya bar duniya wannan tsaka annabi ya bar duniya ummu na Aisha tana da shekara 18 kada in a yanzu ne tana cikin budurci tana gigi na kurusiya annabi ya bar duniya tana da shekara 18 ta rayu har tsawon shekaru 66 kafin ta mutu ma'ana bayan annabi ya bar duniya ta yi shekara nawa kenan ta yi shekara 44 dan tana da 18 yanzu kan gudan 48 sai sallah sai kiyamul layl sai azumi sai karantarwa sai bada hadisi saboda ne hikimar kasa auri kowa bayansa saboda mace mummuna idan ta mutu za a hada ta da mijinta mummune a gidan aljanna idan mazaje da yawa sun aure ta to za a hada ta ne da mijin karshe a gidan aljanna shi yasa ummu darda matar abu darda da abu darda ya mutu sai take ba za ta yi aure ba sahabbai suka ji suna mata nasiha take ba ai auren ne ba na so ba amma na dauka cewa zan iya jurewa dan ba na san a masanya mun miji a gidan aljanna to kaga annan in wani ya auri matar annabi kenan sai ya zanto take matar sa a can wurin to amma sai aka haramta wa kowa da kowa dan matan sa a nan sune matan sa a can to wannan matan annabi kenan sai zurriyatu wa zurriyar annabi zurriyar annabi sune ƴaƴa da jikoki to annabi kuma ya haifi ƴaƴa 7 duk sun riga shi mutuwa sai guda ɗaya ya bari a duniya uku maza huɗu mata ukun Abdullahi da Al-Qasim da Ibrahim mata Zainab Ruqayya Ummu Kulthum Fatima dukkaninsu sun riga shi mutuwa ɗaya ce kawai ta rayu bayansa ita ce na Fatima to su waɗannan ƴaƴan naki inda suna in cikin su waɗanda suke da ƴaƴa suke da jikoki har ya zuwa yau idan aka samu kai din nan wani da kike garin Maiduguri yau dan wani dai dan wani dan wani dan wani har da dan Fatima to kana cikin alubai in mun bi digiyar tarihi sahihiya mun ga abin haka yake ba kwana-kwana wannan gaskiya dan abin ba da'awa bane yan sai wani yayi da'awa ya ce shi jikan Husaini ne ko jikan Hassan to wannan da'awar in ta zanto ta gaskiya to kana da wannan falalar in ta zanto ƙarya to kuma la'anta ce ta hukunka cikin hadisin Bukhari من انتسب الى غير ابيه فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين هذا بقى كلام ابو بني وانا في يسا باكا دا اورو وانا بابانا ني كوني irin gidan wannan sai bisa ga tabbas ba bisa ga zato ba sannan kuma kar kai kirya idan kai kirya ga wannan ya ji dan haka waɗannan sunan zuriyar annabi muna tarihin abin nan Zainab ta haihu amma kuma ƴarta ta mutu tun ma annabi na da rai muna tarihin Nana Fatima ta haihu ya abiyar da Hassan da Hussein da Muhsin da Ummu Kulthum da Zainab kaga annabi na da ƴa Ummu Kulthum yana da kuma jika Ummu Kulthum irin gidan Fatima kuma yana da ƴa Zainab yana da kuma jika Zainab to dukkan ƴaƴan waɗannan ana kiran su ana kidaya su cikin albai kaga zurriyatu muke sai kuma kowanne musulmi mun da mutum ko mace wanda yake dangantawa zuwa gidan Bani Hashim to waye Hashim ba shi Hashim shine baban Abdulmuttalib Abdulmuttalib shine baban Abdullahi wato mahaifin annabi sannan shine baban Abu Talib mahaifin Aliyu, shine kuma baban Abbas mahaifin Abdullahi dan Abbas, sai shine baban Hamza, an gane su Sayyidu Shuhada, sannan shine baban Al-Harith, sannan shine baban Safiya. To kaga dukkan wani musulmi da yake dangantuwa zuwa ga waɗannan gidajen, an gane ko musulmi, kaga sharadin sa ya zama musulmi, namiji ko mace yana dangantuwa zuwa ga wannan gidajen, to yana cikin Ahlul Bayt. To wajibi ne jin girman su a cikin zuciya, don su irin annabi ne, girmama su, shigar da su cikin salati. Mutum zai ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali, ko matsayin su daban-daban ne. Su Ahlul Bayt din wani yafi wani falala, dan kusancin wani yafi kusancin wani da annabi. Ali bin Abi Talib Ahlul Bayt ne, Abbas Ahlul Bayt ne, amma kusancin Abbas zuwa ga annabi yafi kusancin Ali bin Abi Talib zuwa ga annabi. Dukkan da idan an zo falalar sahabbai haka a jerance, Ali ya fi Abbas, amma idan an zo cikin Ahlul Bayt, Abbas ya fi Aliyu kusanci da annabi. Suka ce shine fiqhun Umar ɗan Khattab, lokacin da ya tashi yin addu'a ta salatul istisqa, yana yin tawassuli da sahabbai, suna yin tawassuli da addu'ar annabi lokacin da rabi, bayan ya bar duniya sai suke tawassuli. Umar ya rika tawassuli da mai addu'ar Abbas bayan a lokacin Aliyu nan. Saboda mai Aliyu sahabi ne Ahlul Bayt ne, Abbas sahabi ne Ahlul Bayt ne, sai dai Abbas aqrabu ila an-nabi min Ali. Da haka sai ce Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina fatasqina, wal yawm natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina. Shine al-Abbas yake ta kai mana addu'a ga Aliyu kuma nan. Malamai suka ce fiqhun Umar ɗan Khattab ya ga cewa Abbas ya fi kusanci, dan shi Abbas kai tsaye wato wane kokare ga Abdullahi, yayin da Ali bin Abi Talib kuma dan Abu Talib ne, Abu Talib kuma shine dan uwan Abdullahi. Kaga tsakanin Aliyu da Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai matatakalar, da tsakanin Abbas da Annabi sallallahu alaihi wasallam bata kai wanda matatakalar yawa ba. To abinda yake laifi, abinda yake laifi kuma shi sa aka gane fiqhun Umar dan Khattab lokacin da ya zo wajen Aliyu, yace da shi ina neman aure. Yace a yana, yace a gidan, yace gidan yana da kota matar aure, yace ga Ummu Kulthum nan kuma tana yarin ya karama, bata kai shekara goma ba, Umar na neman ta da aure. Umar dan Khattab yace ba wai sha'awar ta nake a matsayin mace ba, ko wani mai tarsa na aure ba, amma na ji hadisin Annabi da yake cewa dukkan wata dangantaka za ta yanke a ranar tashin kiyama, sai dangantaka ta ce ba za ta yanke ba. Yace to sune so in aure ta, dan tun da ita ƴar Fatima ce, Fatima ƴar Annabi, in yi aure a gidan da dangantakar ba za ta yanke ba. Bayan na yi aure a gidan da dangantakar za ta yanke, fa izanu suka tsuri fala an saba bainahu yawm idhin wala yatafa'alu, amma bari in aure a gidan da dangantakar ba ta yanke. Nan duk ana gane fiqhun Umar ɗan Khattab. A takaice dai Ahlul Bayt suna da babban matsayi. Asali na bakwai daga cikin usulul Ahlus Sunna wal Jama'a shine, wato min usulul Ahlus Sunna wal Jama'a, anna kullu bid'atin fid dini dalala wa laysa hunaka fid dini bid'atun hasana aw mustahsana. Wannan shi shike na da duk Ahlus Sunna sun ittifaqi akan sa, dukkan wata bid'a a cikin addini bata, babu wata bid'a kikkiawa, babu wata bid'a mai dama-dama, sai wai dan kana da dama-dama a je a yi ta. Sai dai akwai bid'a mai rangwamen hadari, wata bid'a ta fi da hadari, amma da dukkan su sun yi tare a cikin suna da hadari. A nan gudun nace kullu bid'atin fid dini, dukkan bid'a ame a cikin addini, wato banda bid'a a cikin rayuwa. Bid'a a cikin harkokin rayuwa shine wannan ginin da masallaci, shine wannan fankar, shine wannan mic din da muke amfani da shi, shine waɗannan speakers da suke kan masallaci, sune amplifier, sune kyamarar nan da ake ɗauka, sune tabar koda ɗin ku. Wannan bid'a ce cikin rayuwa, ba cikin addini ba. Ba mai tabar koda ɗin da zai ce tashin ta fita wancan lada da yawa. Ba wani wanda zai ce tunda shi jib yake hawa, shi motar ya fi mu samun lada, tunda kuɗin jib da tsada sama da mu da muke haya Toyota ɗin Japan. Ba wani wannan bid'ar rayuwa ce, ba ta addini ba, a hana kowa ba, babu la ya ta'allaqu biha sawabun wala ajrun. Wannan sai dai a tambaye ka ta wata hanya ka samu, ta hanyar halal ko ta hanyar me haramun, amma babu ƙarin lada ko fifikon lada. Ina ba ta amfani masallacin da yake da lasbika da wanda ba da lasbika, ba wani ƙarin lada ko rabancin ko ƙarancin lada. Sai na ce wannan, amma idan mutum yake zai zikiri,
zai salati, zai karatun alqur'ani, zai wani azumi, zai wata ibada, zai bikin maulidi, to na ce ina bid'a ke na cikin addini, ina hujjarka. Ya kawo hujja don a karba, in ya kasa kawo hujja kuma a mayar masa da kayansa, a ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fillah. Don kun san akwai waɗansu malamai da suke halakar da mutane, sai su ce ai ko ahlus sunna jahilai ne, jirgin sama ba bid'a bane, makarfan ba bid'a bane, mota ba bid'a bane, malum malum babban riga ba bid'a bane ba, wannan jahilci ne, duk wanda ya faɗi wannan ya bada addressin su cewa shi jahili ne, ya ma sa abin da yake, ko jahili ko mai san rai, ko yana so ya kwanta sawu ya shiga cikin abin nan ya fice, ya tayar da kura ya wuce ba tare da an gane ba, jahilai su kabara suna tsammanin abin kirki ne, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, to san fa shi me suke. Dai idan kana so ka gane bid'a hakikanin ta'arifin bid'a sai ka koma littafin Abu Ishaq Ash-Shatibi, littafin Al-Ittisa, ba ta ba wanda littafi akan bayanin bid'a ba irin sa, suka ce da mai shi ya kammala shi da an kare, amma sai Allah ya karɓi rayuwarsa ba tare da ya kammala littafin ba, amma abin da ya rubuta din a yanzu din jaudar littafin tunda yana cikin malamai mutaqaddimun can sama sama, can sama da yawa, ba wai a kusa bane, bayo ya bar duniya da kusan shekaru 900 ko na makamancin haka, kaga ai ya saboda haka Abu Ishaq Ash-Shatibi babban malami ne a mazhabar Malikiya, yayi ta'arifin bid'a, daga jin ta'arifin kasan cewa maganar ka shigar da jirgi ko wani mota ko wani abin da bata taso ba, dan cewa fariqatun bid-dini muhtara'a tudahi shar'iyya yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi ta'abbud lillahi ta'ala, wata hanya ce a cikin addini, kaga banda hanya a cikin rayuwa. Hadisin Muslim ya nuna mana lokacin da sahabbai suke yin kilili na dabino, sai annabi ya hana su, sai ina ganin baya da amfani, sai suka daina, sai dabinon su kuma ya lalace ba su samu amfani ba, sai manzo Allah ya ce ya bana ba a samu dabino da yawa, suka ce muna yin kilili kana mu, ka ce baya da amfani, ce yo ai ni na faɗa ne a tunani na, ba magana ta addini ba, antum a'lamu minni bi shu'uni dunyakum, kun fi da sanin duniyar ku, ku je ku yi cikin dabinon ku, suka je suka cigaba da yi, kuma suka cigaba da samun dabino sama da da. Amma in mutum zai zikiri zai salati zai duk abin da zai ce yana neman ladata sai ya zo wajen Annabi kenan. Ba wata bid'a kikkiawa, ko da kaga wani ya ce bid'a kikkiawa, to ka kirga wannan ta ɗaya, zaka fassara ta ɗaya daga cikin fassarori guda biyu, ko dai ka dauka yayi kuskure tunda shi ba ma'sumi bane ba, ko kuma ka dauka cewa duk abin da za a ce masa bid'a kikkiawa to hazihi bid'atun fid dunya, amma dukkan abin da ba bid'a a cikin duniya ba to ta zama bid'a mummuna kenan. Wato bid'ar rayuwa ta zaune kikkiawar bid'a, tunda wannan ba a hana ba, ba wani nassi na alqur'ani da ya hana ku shiga mota ko ya hana ku sa riga ko matukar abin da ake so ya zanto halal ne, kuma tufafin na cikin nau'in kayan da aka halitta muku, baya cikin nau'in kayan da aka haramta muku. Ina fata mun fahimta. Daga nan sai asali na tabbas, min usuli ahli sunnati wal jama'a al iltizamu bis sunnati wal jama'a wa nabdh al furqati wal shuzuz, dole ne ahli sunna wal jama'a silizinti al'ummar musulmai, kada su ware kansu daga cikin al'ummar musulmai, an gane ku, sannan silizinti duk abin da zai hada su, kada su jawo wa kansu abin da zai raba su, haduwa akan Qur'ani da hadisi alamar shari'a da bin sunna kenan, rabuwa da sabani alamar bid'a da kuma kaucewa ta farkin shari'a kenan. Wane ya sa ma ake kiran ahlus sunna wal jama'a? Irin na annabi, sannan kuma sai aka ce wal jama'a, suka ce lafazin al jama'a din nan ana fassara shi da ɗaya daga cikin ma'anoni guda biyu wanda ba sa cin karo da juna. Ma'anar farko ta al jama'a su ne mutanen da suke tare da sunna, an gane ko, mutanen da suke tare da sunna, wato kenan suna tare da wanda yake tare da sunna, ba sa rabuwa da wanda yake tare da sunna. To kuma taruwa da sunna, idan aka ce wane yana tare da sunnar annabi, wane yana tare da sunnar annabi, su wane suna tare da sunnar annabi, shin ana nufin yana tare da ita ne 100 bisa 100 ta yadda babu kuskure, babu mantuwa, babu laifi, ko ana nufin yana tare da ita ne a mafi rinjayen halinsa? Ku faɗa mu ji, mafi rinjayen hali, saboda me? Saboda shi ba ma'sumi bane, Ja'far bane da ma'sumi ba, Sheikh Muhammad Abbaji bane da ma'sumi ba, Imam Ali Gaskiya bane da ma'sumi ba, Malam Madu Mustafa da sauran dukkan wani mai da'awa a nan Najeriya ko a waje, irin manyan malamai da suka rasu irin Sheikh Ibn Baz, Allah jikansa da gafara, Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani, Sheikh Muhammad Salih Ibn Uthaymeen da sauran manyan malamai jiga jigan sunna, duk babu ma'sumi a cikin su, amma kowanne ana mu'amalanta sa ne saboda ne mafi ringayen halinsa shine alkhairi, to kana tare da shi ba za ka rabu da shi ba, in ka rabu da shi kai bid'a. Wannan tasa sahabbai suka kasance tare da ƴan uwansu sahabbai duk da cewa akwai mai kuskure a ciki. Abubakar ya saba Umar, Umar ya saba Abubakar, amma bai nuna kuma ya rabu da shi kenan. Usman zai saba Ali, Ali ya saba Usman, amma kuma bai nuna ya rabu da shi kenan. Saboda ka'idar sunna din ita ce a hadu ba a rarrabu ba, duk inda aka rarrabu to bid'a ce take raba mutane, amma sunna hada kan mutane take ba ta wulga za su. In kaga mutane suna sunna sun rabu to ba su fahimci sunnar ba, sun dauki wani abu suna tsammanin sunna ne ko bai zama sunna ba, saboda wani dalili cikin dalili. Bari in karanto muku wata magana anan cikin littafin Sharhul Aqidatu Sahawiyya na Ibn Abi al-Izz al-Hanafi a cikin shafi na 382. Abin da ya faɗa yake wa nattabi'u sunnata, shi mai asalin littafin al-Imam al-Sahawi, wa nattabi'u sunnata wal jama'a, muna bin sunna, muna bin taron al'ummar musulmai, mu haɗu mu da su akan kitabu da sunna. Wa najtanibu shuzuz, amma mukan kaucewa shuzuz. Shuzuz shine mu fantsare mu kadaita da wani ra'ayi da muka saba sauran ƴan uwan musulmai. Wal khilaf, mukan kaucewa sabani iyayenmu. Wal furqa, mukan kaucewa rarrabuwa iyayenmu. Al-Imam al-Sahawi yana magana ne akan sharhin aqidar ahlus sunna wal jama'a. Shi kuma Ibn Abi al-Izz al-Hanafi da yazo sharhi sai ce as-sunnatu tariqatu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, idan an ce sunna ana nufin hanyar da annabi ya rayu akai ta aqida da magana da aiki. Wal jama'a, idan an ce jama'a kuma ana nufin jama'atul muslimin, jama'ar musulmai, wa hum as-sahabatu wat-tabi'un lahum bi ihsanin ila yawmiddin, sune sahabbai da waɗanda suka bi tafarkin su tare da kyautatawa har zuwa tashin kiyama. فاتباؤهم هدي بين سريانه وخلافهم ضلال سابا مسقطاني sannan sai cigaba da kawo nassoshi na alqurani da hadisi. Wani in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa man yattabi'ir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa la'ati'u Allah wa ati'u ar-rasul fa in tawallaw fa inna ma 'alaykum ma hummina wa 'alaykum ma humiltum wa anna hadha siratun mustaqimun fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum al-bayyinat innal ladzina farraqu ودينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله duk ayo ya kawo bayan wannan sai kuma cigaba da kawo hadisi wa sabata fi sunani alhadith alladhi sahahahu tirmidhi an al-irbad bin sariya wa adana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'izatan balighatan zarafat minha al-uyun har zuwa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rajidin. Bayan ya gama wannan sai kawo maganar sahabi wa ma ahsana qawla abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu, yace wata magana ta fi kyau banda littafin Allah da sunnar annabi, wata magana ta fi kyau irin maganar abdullah ibn mas'ud lokacin da yace man kana minkum mustannan falyastanna biman qadimata, a cikin ku duk wanda zai koyi to yayi koyi da wanda ya riga ya mutu. Fa innal hayya la tu'manu alayhi alfitna, rayi ba amince masa fitna, ya iya zama shirye da safe kafin yamma ya bata, ya iya zama shirye da yamma kafin safiya ya bata. Yace duk wanda zai koyi, duk wanda zai ruko yayi ruko da wanda ya riga ya mutu, ana nufin ya bi tafarkin wanda ya riga ya mutu kan shiriya. Fa innal hayya la tu'manu alayhi fitna, to yana son ya nuna mana wane ne wanda ya riga ya mutu da muke so a yake so a yi koyi da shiriyar sa. Yace ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sune sahabban manzon Allah. Kanu afdal hadhihi al-ummati, sun kasance sune mafi fitan wannan al'umma. Abarraha quluban, sun fi kowa zuciya mai biyayya. Wa a'maqaha ilman, sun fi kowa zurfin ilimi. Wa akallaha takallufan, sun fi kowa karancin kakale a cikin addini. Qaumun ikhtarahum Allah ta'ala li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi, mutane ne da Allah ya zabe su dan abokantaka da annabinsa da kuma aiki da addininsa a bankasa. Fa'rifu lahum fadlahum, ku san falalar su da fifikun su. Wattabi'uhum fi atharihim, ku bi su a cikin sawayensu. Watamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa dinihim, ku yi riko da duk abin da kuka sami ikon yin riko da shi na ɗabi'unsu da addininsu. Fa innahum kanu ala al-huda al-mustaqim, lalle sun kasance akan shiriya mai gaskiya. Shi yasa na ce tafarki madaidaici. Fa innahum kanu ala al-huda al-mustaqim, suka ga ya kawo hadisai. Don haka ya'yan uwa, idan an ce jama'a, jama'a ana nufin abin da ya dace da koyarwar annabi da sahabbansa, ko da mutum ɗaya ne a kai to shine jama'a. Idan an ce bata, shine abin da ya saba koyarwar annabi da sahabbansa, ko da dukkan duniya tana kai, ba za ana ganin waye fi yawa ba. Kada in rutu da cewa in na zo nan ga cikin tuka masallaci har waje, wannan ya nuna cewa ina kan daidai. kar ka rudu dan kaga mutane a wurin ka dauka suna kan daidai, a'a karu abinda zaka rudu da shi ne kake kafa hujja da shi, sannan wane ne magabacin ka, sannan menene ne sancin ka ko kusancin ka da yan uwanka musulmi da kake da'awar ka na da aqida irin ta su, wannan shine abinda zai tantance kana kan gaskiya ko kuma baka kan gaskiya. To wannan abinda Ibn Abi al-Izz al-Hanafi kenan ya faɗa, kaga kenan haduwar al'ummar musulmi ya zama dole, shine abinda ake fifitawa sama da kowane irin abu da dan adam zai makale a kansa ya ja ya saba da yan uwansa musulmi, ya zama sanadiyar rabuwar kan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yayin da al'umma take da kishirwar ta hadu saboda kalubalen da yake fuskanta daga wajen abokan gaba. Sannan min usuli ahlus sunna wal jamaa, asali na tara kenan daga cikin asalai na ahlus sunna wal jamaa, annahum la yukaffiruna ahadan bi dhanbin, ba ta kafarta wani dan yayi zunubi. Min ahli qibla, cikin mutanen da suke musulmai, ma lam yastahillahu, matakar mutum bai halatta shi ba, yin zunubi baya kafarta mutum sai in mutum ya halatta wannan zunubin, ya halatta shi yana mai sanin zunubi ne ya halatta, in ya halatta shi bisa ga jahilci bai san cewa ba halal bane ba, bai zama kafiri ba. Kun gane ko? ولا يقولون لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله, اهل السنه ba sa cewa matakar kana da imani zunubi baya cutar da kai, kaje kai ta zunubi ko mun yawan sa, sun tabbatar ahl sunna zunubi na iya kawo maka cikar wurin cikar imani, ko ya rage shi bai cika ba, ko ya rushe shi gaba daya, ya danganta girman zunubin ko kankantar sa. Wannan aqida ce ta ahl sunna, ba sa kafarta mutum dan yayi zunubi. To anan gurin ma akwai magana wanda Ibn Abi al-Izz ya kawo a cikin kitabul akhirin tasawiya a shafi na 316 game da tabbatar da wannan asali daga cikin usul na ahlus sunna wal jamaa. Shi al-imamu tahawi abin da yake, wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahillahu, ba ma kafirta wani daga cikin musulmai da wani zunubi matakar ba halatta shi ba, wala naqulu la yadhurru ma al-imani dhanbun liman amilahu, yace ba mu faɗa haka. Shi al-imamu tahawi kenan, sannan shi kuma ya ci gaba da sharhi akan wannan magana ta shi tare da kawo hadisai da ayoyi da hadisai har wajen shafi 5 ko 8 akan wannan matsala, wanda ba zai yi in karanta muku shi gaba ɗaya ba. Don haka a nan gurin, da wanda ya sha giya, da wanda ya caca, da wanda ya sata, duk yana mai ƙudurwa cewa a cikin zuciyarsa giyan nan haramun ce amma ya sha, cacan nan haramun ce amma ya yi, sata haramun ce amma ya yi, wannan sunan shi musulmi mai zunubi ba kafiri ba. Amma daga lokacin da yake giya halalci, tata halalci, aka ce ga aya ga hadisi da yake ba ruwa na kawai halalci, to daga lokacin ya zama kafiri. Haka idan mutum yayi hukunci da dokar da ba ta Allah ba, ya san wannan doka ba ta Allah bace ba, yayi aiki da ita kuma yana kudurci a cikin zuciyarsa dokar Allah ta fi wannan abin nan da yayi sunan su zunubi ba kafirci ba, idan yace wannan dokar da ba ta Allah ba daidai take da ta Allah, ya zama kafiri. Idan ya ce wannan dokar da ba ta Allah ba ta fi ta Allah, ya zama kafiri. Idan ya ce wannan dokar da ba ta Allah ba ya halatta, yadda ka san shan ruwa halal ne, ita ma halal ne, to ya zama kafiri kenan. Wannan kaida da malamai suke bayarwa. Amma ya ce bai halatta ba ya aiki da ita, amma ya aiki da ita saboda son zuciya, daidai yake da mai shan giya da ya ce bai halatta a sha giya ba amma ya sha saboda son zuciya. Dokar Allah ce, dokar wannan ba ta Allah ba ce, ba ta halatta ba. Ba ta halatta ba kai aiki da ita, shi to ba dai ta halatta ba, to wannan musulmi ne mai zunubi amma ba kafiri ba. To saboda haka wannan usul ne cikin usul ahlus sunna wal jamaa, asali na 10 daga cikin usul ahlus sunna wal jamaa, anna al-ilm muqaddamun ala al-qawli wal amal, kafin mutum yayi aiki, kafin mutum ya fara surutu da magana, to ake ya karantu, karatu ya riga magana, karatu ya riga aiki. Daga lokacin da ka saba haka, magana ta riga karatu, aiki ya riga karatu, to ka saba ahlus sunna wal jamaa. Da haka Imam al-Bukhari ya babi a cikin littafin sa yace babun al-ilmu qabla al-qawl wal amal, babin da yake cewa a ilmantu, a karantu kafin a zo ayi maganar baka, kafin a zo ayi aikin gabbai, kuma ya kafa hujja da fadin Allah ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Waɗannan usuli ya 'yan uwa ba su kaɗai bane ba, usul ahlus sunna wal jamaa, galibin su na ciro su ne a cikin wannan karamin littafi na bayanin usul itikadu ahlus sunna wal jama'a na imamu ahmad dan hanbal na zaben shi saboda lakabi da duk ahlus sunna suka yi tun daga zamanin su zuwa yau sai imamu ahlus sunna wal jama'a sannan maganganun nashi gaba ɗaya ɗansa abdullahi ya tattara waɗansu kuma za ku same su a cikin littafin al-imamu lalaka'i sharhu itikadu usul ahlus sunna wal jama'a waɗansu za ku same su a cikin littafin al-ibana na imam ibnu battah waɗansu za ku same su a cikin littafin ash-shari'a na imam al-azurri waɗansu za ku same su a cikin littafin al-iman na abu ubaida waɗansu za ku same su a cikin littafin as-sunna na al-imam al-khallal waɗansu za ku same su a cikin littafin as-sunna na shi kansa abdullahi ibn al-imam ahmad ibn hanbal waɗansu za ku same su a cikin littafin al-iman na al-imam al-barbahari galibi kuma za ku samu shekul isra ibn taymiya ya yawaita magana a kansu a ɓangarori daban-daban na littafin ba su kaɗai ba ne ba amma na zaɓi wannan goma don in mayar da su ne makomar mu in yi da ahlus sunna wal jama'a ne su ne marja'i kotunmu don shi ne abinda musulman farko suka rayu a kai ya rage na ayoyin da aka sha musu a kansu waɗanda aka sha bamban wajen fassararsu waɗannan ayoyi guda uku jerin cikin suratul ma'ida da aya ta 44 karshen ta kenan da ta 45 sai ka ketare ta 46 sai ka je karshen ta 47 wato wallahi hakum bi anzalallahu wa laika humul kafirun da kuma wallahi hakum bi anzalallahu wa laika humuz zalimun da kuma wallahi hakum bi anzalallahu wa laika humul fasiqun bari mu karanta kowace ita kadai ayat da take ta farko ubangiji ta'ala fi inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون تبيوا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ومن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون سيت أقنسوا وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أبو بوان دانا سأفا تادا زي إياك سنكو قلي كرق ميمي تاسيان زي إلي ميسي جبيكي بايا من نسوا ونن آية malamai sun yi sabani mai yawa amma bari mu dauki guda daya shine kin az-zalimuna al-kafiruna al-fasiqun jinsin mutane ne guda daya da aka siffanta su da haka ko kuma al-kafiruna daban az-zalimuna daban al-fasiquna daban waɗansu malamai suka ce gaba daya waɗannan sifatun li mawsufin wahid sufofi ne na jinsin mutane daya shine dukkan wanda ya hukunci ba da abinda Allah ya saukar ba shi kafiri ne sannan kuma shi azzalimi ne hukunci da ba da abinda Allah ya saukar ba yana jinsi kafiri da ya zama kafiri kuma dama kafiri kuma azzalimi ne tunda Allah ya ce wal kafiruna hum azzalimun to nan ya zama azzalimi sannan kuma shi fasiki ne tunda an ce su kafare mako masu mutu to Allah ya ce wa amal ladina fasaqu fa ma'awahum an-nar to dan haka sifa ce ta jinsin mutane guda ɗaya shine duk wanda ya hukunci ba da abinda Allah ya saukar ba shi kadai azzalimi ne shi kafiri ne shi fasiki ne wannan magana ta farko cikin maganganun malamai kenan magana ta biyu waɗanda suka ce a muwafaqat ne limusuf mutaaddid azzal al-kafiruna daban adh-dhalimuna daban al-fasiquna daban akwai halin da zai yi zama kafiri akwai halin da zai yi zama azzalimi akwai halin da zai yi zama fasik aka ce menene hujjar ku suka ce yayin da zai zama kafiri shine a halaye guda uku na faɗi su san cikin rububi amma yanzu saboda kisar da sako sai a ware su da idan mutum ya hukunci da dokar da ba ta Allah ba yana ganin ya halatta yayi haka shi a wurin sa halatta ne kawai ko ka dauki da Allah ko ka zabo da duk ɗaya ne ya halatta to a lokacin ya zama kafiri idan mutum ya aiki da dokar da ba ta Allah ba yana itikadin wannan dokar da ba ta Allah ba daidai take da ta Allah kansu daya ba wanda take wata ya zama kafiri idan mutum ya aiki da dokar da ba ta Allah ba yana itikadin wannan dokar da ba ta Allah ba ma ta fi ta Allah to waɗannan sune zaka karanta musu wa mallamin hakum bi ma'azir Allah wa laika humul kafirun. An gane ku? To amma wanda ya aiki da dokar da ba ta Allah ba a zuciya ya da ta Allah ita ce mafi kinkiya, amma sai ya aiki da dokar da ba ta Allah ba dan ya zalunci wani, dan yana jin hausin wani, ya daure shi ba da haƙƙinsa ba, ya kwace masa dukiya ba da haƙƙinsa ba, amma a zuciya san abin nan da ya sunan shi sako, kuma ya san yiwa wani adalci wajibi ne, kuma yana kudurin haka, to wannan shine kulaikan muzalimun. Wanda kuma ya aiki da dokar da ba ta Allah ba, ya san ta Allah ita tafi, a zuciya yana kudurin haka, amma ya aiki da dokar da ba ta Allah ba dan san zuciya, ya aiki da dokar da ba ta Allah ba dan ya karɓi rashawa da cin hanci, to shine kulaikan hul fasiquna. Suka ce in ka kalli siyakin ayar haka zaka fita, domin a siyakin ayar fadin inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur ya samo asali ne daga abin da ya wuce a can baya, ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa min alladhina hadu sama'una lil kadhib sama'una liqaumin akharina lam ya'tuk يحرفون الكلمة من بعد موابعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فهذا كما لم يهوداني سكيز لوني يزل تكن سيرك تفكوت عن التوراة تكن التوراة أنت أديتي أما تسمع كمان يانا يزل نسيا تسي أكن جاشي لجيتي ودون دي يزل ندي أزو أقوغا مسا جو ويقوت وكا أفكا التوراة سي أكن جاكي أيا ودي سي أكسوا أي مسا داليا تسي أمير بكي جدا sai suka zo wajen annabi su yi fatawa, suna jiran annabi kuma ya ba su wannan hukuncin da son zuciyar ya kyale abin da wahayi ya saukar. Saboda haka suka cewa in ya ba ku abin da shi kuka je nema ku karba, in ya ba ku wani abin da ba wannan ba ku kyale masa kayansa. A jerinsa ne har aka zo inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur, kaga anan gudan suna ganin wannan abin da suka musanya na ukubar su na a madadin jifa, sai suka musanya su da mai goga gawayi a fuska da tsora mutum akan jaki a yawo da shi, to sai mai da suka fare. أما إذا قلت شو كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص وأن تصدق به فهو كفارة سنة. تكاد أنا أقول أن كاو دوكر أين سن في ذاته أنا بعد الأبار دوكر أكن يهودا وأما كم تازو تاسع في مو. تدو أن دايك فتح ألوك تنسين يدري إن كم تين ياسا با دوكر تو ياسا با ندين ينسين يزالن توني تند أني مجنر كيسان كي أني مجنر ينكي هنتي أني مجنر ينكي هنو أبنا ينك بطل يا مسن هنتي كو أركي كو أنا أبو duk mutumin da kai wa wannan dan ka zafi ta dan wani dalili ba za su kai, to kuma sai aka zo kai kuma za a yi maka kisasi, sai alƙalin ya canja maka da wani abin da ba kisasi ba, saboda dama yana jin haushin wancan, kaga hulai ka hun zalimu. To su kuma waɗancan waliyakum azal injili wa anzal Allah fi wa man lam yakum bi anzal Allah hulai ka hun fasikun shi ne suka ce shi kuma wannan akan mutumin da ya karɓi rashawa, saboda su malaman da ayat da take magana akan su sun shahara wajen karɓar rashawa da cin hanci. Kaga waɗannan su ne maganganu na malamai magabata ar-rasikhuna fil ilmi kuma ahlus sunna wal jamaa. Tun daga da haka Abdullahi ibn Abbas ya tafi, tun daga da haka Imam al-Bukhari ya rubuta littafin Sahihul Bukhari akai, yayi babu yace babun kufrun duna kufr, yace babun zulmun duna zulm, babun da yake magana kafircin da bai kai babban kafirci ba, babun da yake magana akan zaluncin da bai kai babban zalunci ba, babban zalunci kafirci kenan, kalamin zalunci kuma aikin sako kenan, babban kafirci ya zama fita daga musulunci, karamin kafirci ya zama wato ayyukan sako kenan. Imam Bukhari kan wannan yayi babu cikin Sahih Bukhari, kan wannan Abdullahi da Abdullahi faɗa, kan wannan Imam Ibn Kathir ya fassara tafsirin sa, kan wannan kuma ya koya daga makarantar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Saboda haka wannan ita ce silsila ta Ahlus Sunnah wal Jama'a, ba'dhum akhidhun bi riqab ba'd dhurriyyatan ba'dhum min ba'd, suna tare da juna kan wannan fahimta. Daga yanzu idan na zo na ce dukkan wanda ya hukunci da wani abin da Allah ba Allah ya saukar ba, ko da ya yadda a cikin zuciyarsa na Allah shine yafi ya zama kafiri, to fa na sabawa tun da kansa bai har zuwa yau, ba ni da wani magabaci a baya. In kaga na samu magabaci a baya, to cikin mu'tazila ne ko al-khawarij, wanda su kuma yana daga cikin manhajin su dukkan wani mai aikin sako kafiri ne, to kaga wannan ba manhaji bane na Ahlus Sunnah wal Jama'a. Tun da kaga miliya ta yi zina da fitowar manzon Allah yayi mata sallah, kuma tubar da ta yi shine ta zo ta ce ta bayar da kanta a tsarkake ta, inda kafirci ce da sai ta wannan ta kalmar shahada. Saboda haka waɗannan shi ne abin da ya kamata duk mai lura da nutsuwa ya yarda da su. Kan wannan al-Imam al-Sheikh Salih bin Uthaymeen, al-Sheikh Muhammad Salih bin Uthaymeen ya yi dogon sharhi lokacin da yake sharhin kitabu tauhid na Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, za ku ga wannan a cikin al-Qawl al-Mufid, ya yi dogon bayani kan wannan al-Imam Ibn Baz yayi magana akai kan wannan Sheikh Nasiruddin Albani yayi dogon sharhi akai lokacin da wadansu matasa masu zafin kai suka same su kan cewa sai an kafirta ko an fitar da irin su Sayyid Qutb daga cikin musulunci, irin su Hassan al-Banna daga cikin musulunci, saboda manhajin su ya saba na Ahlus Sunnah wal Jama'a. Yake kasancewa sun saba manhajin Ahlus Sunnah a tsarin da'awa, wannan haka ne, amma ba za mu ce musu kafirai ba, ba za mu fitar da su daga cikin musulunci ba. Kan wannan dukkan Ahlus Sunnah suka tafi akai. Dan haka a nan gurin ban ga dalilin da za ku zo kuna ta rigima akan abin da bai taka kara ya karya ba, kan abin da in kun koma kan littattafai a natsi za ku iya samun waraka a cikinsa. Kuma a nan gurin nake so ku gane wani abu guda ɗaya. Ka'ida ta addini ba kayan gidan wani mutum bane shi kadai, balantana ya ce ya fi mu san shi addini. Kaya ne na kowa da kowa. Duk mutumin da zai ɗauka ƴan uwansa musulmi ba su fi ya fi su san addini, to a nan gurin ya yi tazkiya ta kansa. Allah kuma ya ce fala tazkuru anfusakum ko a nan bai malita ka dai kenan. Na biyu, a adalci na malaman suna irin wanda muka gada, dukkan wani malami da zai magana kan addini a kowane zamani yake, in dai malami ne shi ba annabi ba, to yakan ɗauki sauran malamai ƴan uwansa ya kasa su gida uku. Akwai waɗanda ya yarda sun fi, akwai kuma waɗanda ya yarda kansu ɗaya fi da su, akwai kuma waɗanda ya yarda shi ya fi su. Hankali da adalci da shari'a da lafiyayyen tunani shi ne mutum ya yarda da wannan kasan gida uku. Amma idan na ɗauka dukkan mutane ne da su kanmu ɗaya, to wannan shi ne rashin hankali. Idan na ɗauka kuma dun nafi su a tara duk malamin Barna dun nafi su ni Ja'far, a tara duk malamai a Kano na Ahlus Sunna gaba ɗaya nafi su ni Ja'far, to wannan yana nufin kamata ya yi a samun mari a kai ni gidan kurkuku ba ni da haka. Amma idan na yadda akwai waɗanda sun fi ni, akwai waɗanda kanmu ɗaya, kuma akwai waɗanda na fi, to wannan shi ne adalci, kuma shi ne abin da ya kamata. Kuma ga ka'idar ilimi ita ce, a fagen ilimi zan iya finka kaiwa ne idan to ina da fifiko a kanka a matsala ɗari da za a tattauna a kanta, amma a samu wata matsala ɗaya ka fi ni gogewa a cikinta duk da na fika a kan ɗari, to in na zama malaminka a kan ɗarin kai kana iya zama malamina a kan wannan guda ɗayar. Ka'idar ilimi haka ce. Amma in ɗauka na fika a kan komai da komai, shi ma wannan nau'i ne na zunubi, na ɗan rashin hankali. In ɗauka a kan haka, cewa na fi kowa a kan komai. Saboda haka duk wanda zai taɓa wannan matsala a matsayinku na masu hankali da Allah bai wa basira, abin da ya kamata ku kalla da shike, shin ya fi kowane malami cikin malaman garinsa ilimi? Shin ya fi kowane malami cikin malaman garinsa tsoron Allah da taƙawa? Shi ne sayyidul muttaqina, shi ne imamu zahidina, shi ne abarrun nasi kalban wa amaquhum ilman? Ban tsammanin wani mutum zai fito ya karfin hali ya faɗi haka in Ubangiji ta'ala ya bashi basira, kuma yana karanta tarihin magabata, kuma yana cin moriyar abin da ke karanta na tarihin magabata. Ta yaya zan samu natsuwar cewa ni dinnan duk abin da na faɗa 100% daidai ne, babu kuskure a cikinsa, amma duk abin da wani wanda ba ni ba ya faɗa kuma kuskure ne, babu gaskiya a cikinsa? Ta yaya zan yi in ware wata matsala in ɗauka ni ne malamin kowa a cikinta tsakanin sa'annina da waɗanda nake da waɗanda suka fi ni? Duk wanda ya wannan to bai wa kansa adalci ba. Wannan shine abin da nake so in faɗa muku a matsayin amana. Kuna da muhimmanci a wurina ko al'ummar jihar Borno ko North East gaba ɗaya. Ina jin kimar ku da darajar ku a cikin zuciya, da nakan ji farin ciki duk lokacin da na zo muke tare cikin tafsiri ko cikin kiyamul laili a cikin azumi ko wajen azumi. Saboda a yanzu dai da wuya ka samu wani gari babban birnin jiha da Ubangiji ta'ala ya tara masa taron matasa waɗanda suke son sunnar annabi irin nan garin mai zuwa. Amma ba abin da ya lalata al'amuran ku sai wannan matsalar da ta kawo muku kai, wanda kuma an kiya tsaya a wurin ta hanyar ilimi, kawai son zuciya, sannan kuma kowa na tattaunawa a cikinta da wanda ya karatu da wanda bai karatu ba. To wannan shine babbar musibar da ya kamata ku kalle ta da idan basira. Matsaloli ne guda biyu. Aikin gwamnati da an gina shi ne akan waɗancan matsaloli da na faɗa, na wallahi hukumar da Allah ko Allah kamar katsalu, kuma kun ji bayanin malamai akan ko mutum ya dauki littafin alƙalin sai Ibn Uthaymeen ya duba shi, ya duba sharhin kitabu tauhid ko da sharhi ya ga dama, ya dauki Bukhari ya dauki Muslim ya karanta abwab din kadai, kai duba koda kashful mutawari wanda abwabul bukhari kawai ya dauka dan ya fitar da fikihun bukhari mujallad daya yana kowanne babu da imam bukhari ya kulla bai matsan sai ya magana ahlus sunna wal jamaa dai kuma ya kai ka fahimci magana ahlus sunna wal jamaa a wurin wani malami ba a yi ilimi daga ni da littafi kai tsaye sai malami ya dora mu zai iya bugun kirji in yi alfahari ba wai alfahari da nayi karatu ba yin alfahari da cewa kitabut tauhid da na karanta ubangiji ta ala sa jama'a da dama suke jin sa ko su saurare shi kafin kuma da labarai daban-daban malami na da ya fara karantar da ni shi tun kafin in tafi Madina sai ne Sheikh Abubakar Jibril yanzu shi ne sifti mamu na jami'ar Bayero a Kano kuma ya kammala karatu a jami'ar Madina tun 1970 wani abu babukan da ban karanta ba da na je kuma na karasa a wajen wani malamin mu da yake karantar da mu a masallacin jami'a Sheikh Muhammad Ibn Abdullah Al-Gunayman to kaga ni zan buga wannan dan girman Allah ka faɗi malamin da ya karantar da kai kitabut tauhid daga farkon sa zuwa ƙarshen sa wanda shi ne mafi zama jaririn littafi a cikin littafi na aqida a duniya cewa ga malamin da shi ne ya dora mun tuyen daga farko har ƙarshe ni yanzu ga abin da na faɗa kuma yana nan da rai za a iya zuwa a ji a same shi a ce ka karantar da Jafar ya ce a Jafar ƙarya yake ko in ana son ma a more za a iya zuwa a same shi a san na yi wannan karatun tsakankanin 1986-87 har zuwa 88 kafin in tafi jami'ar musulunci a 1989 alaƙina su da muriya a littafi a makaranta a cikin aji aka daga karantar da mu makarantar shi da sauran littattafai na addini da sauran littattafai na hadisi da sauransu to amma ya kasance dan nayi high islamic kuma dan nayi diploma na iya buɗe littafi in karanta shi ya ɗauko waɗansu fatawa da ban fahimci me aka ce ba wallahi akwai abubuwan da zaka ji mutum yana karantawa kasa kana jin tausayin sa saboda ka san ba larabcin ba daidai yake karantawa ba to ya za a yi fasara daidai to amma abubuwa ne ake yi da sunan nasiha cikin addini da haka kaga maganar aikin gwamnati duk abin da zaka koyar shi ne wadancan aure da muka magana akan su maganar karatun boko da za a ce haramun ne abin da na faɗa a Bauchi da rana Asabar ina Bauchi Asabar da ta wuce har Lahadi na ce mai dane haramun din boko dai abu biyu ne a cikinsa akwai na uku abu na farko shine kimiyyar da fasahar da sciences din hada kaza da kaza da hada kaza da kaza wannan basirar wannan kimiyyar da za a kera inji da za a yi gini da za a yi noma da za a yi kaza da ita koyan shi wannan din shine kafirci idan wannan ne kafirci duk mai gyaran radio a garinka duk mai gyaran talabijin duk makanikin inji na mota ko na mashin ya zama kafiri duk manomi da yake noma yake zuwa ya sa taki irin nashi na gida shi ma ya zama kafiri duk mai mekaniza da fati ya zama kafiri kenan wannan shine kimiyyar to abu na biyu shine yaran da ake koyan wannan din da shi yaran da ake koyan shi wannan kimiyyar da ita da turanci ake karanta geography da turanci ake karanta physics da turanci ake karanta mathematics da turanci ake karanta biology da turanci ake karanta chemistry to shi turancin da aka koyi waɗancan fannonin na ilimi da shi shi yaran turancin shine kafirci idan shine kafirci kai mai ya mayar da Hausar da kake magana da ita ko Kanurin da kake magana da shi addini wancan yare ne wannan ma yare ne bari na gama me ya mayar da wannan ya zama addini ya rage saura abu na uku shine wato hanyar karantaswar ya zanto an takuɗa maza da mata don a karantar da su to wannan zaka iya samun kuskure a cikin hanyar karantarwa takuɗa maza da mata a karantar da su kuskure ne namiji baligi mata baliga ka hada su ka karantar da su kuskure ne to a ce a nan gurin lokacin da na tashi zan kawo gyaran zan soki yaran ne ko zan soki ilimin ko kuma zan soki hanyar da ake bi a yaba da ilimin hanyar adalci shi ne a nan gurin sai in ba hanyar da ake bi a karantar da ilimin in ce ita ce ba ta da kyau amma asalin yaran ba zan ce masa kafirci ba dan yare da turanci da jamusanci da cananci da jafananci da Hausa da Kanuri da Babur da kowane irin yare baya da alaka da imani ko kafirci abinda yake da alaka da imani ko kafirci shine aqidar zuci da muka bayyana dazu da maganan harshe da aikin gaba amma ba yare dai kenan sannan abu na gaba daga cikin abubuwan da ya kamata mu zurfi bari in gama bari in gama abu ne gaba daga cikin abubuwan da ya kamata mu lura da su menene sabubban da suka haifar da wannan sabubban da suka haifar da wannan suna da yawa daga cikin su akwai abin da ake kira hubbu zuhur na da yake nan na biyu akwai abin da ake kira qillatul ilmi na uku abin da ake kira albada'u bil furu' qabla tahqiq al usul na hudu akwai abin da ake kira al katalu wa hubb al takallus min al mas'uliyya na biyar akwai abin da ake kira ta'awunu ma'al a'da lissidraj al mas'uliyya
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دونه وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل بالكتاب لتسجدن في الأرض مرتين
ko ta hanyar wani ya maka addu'a ka samu kakan samu karatu ne ta hanyar kai kuma kakan samu albarka sai yayin da kai shi kai dan neman yardan Allah dan ka tsere daga gidan wuta ka samu shiga gidan aljanna dan ka ceci al'ummar ka da take cikin halin kakalikai ku lura ku ga matsalar da muke cikin al'ummar musulmi a wannan kasa da bala'in da muka fuskanta kan mu a shekara 7 na wannan barkin da muke ciki babu abinda al'umma za ta ginu da shi wanda ba aka karya mu da shi akan sa ba a daidai wannan lokacin ko muke yakar kanmu muke cin dunan junan mu wannan wani irin addini muke yi me za mu je mu fada wa Allah idan mun mutu akan haka wata hujja a yau ko ni ko kai ko shi ma iya fadewa anan min surutu me zage mu bakanta rai ga wanda muke son mu bakanta ka je ka kwanta ka mutu ko in je in kwanta in mutu wane ne cikin wanda yake tare da kai duk wannan taron ba za ku tunana mun komai a wajen Allah ba ko wannan taron nan ko na Bauchi ko na Kano ba wanda zai tunana mun wani abu ko shugaba ko wanda ake shugabanta da haka nakan faɗa abu ne da nayi imanin gaskiya ne ko da wannan zai zama sanadiyar mutuwa ne da haka a nan gurin nake da hankalin hukumata ta duk wanda yake da shekaru 20 25 26 da 27 yana da sauran kallo a Najeriya ba abin da ya kalla idan mun kalli irin matsalolin da suke fuskanta mara ummul musulmi mu duba mu ga yadda gaba ɗaya aka karkaɗe mu daga cikin harkar duk wani abin da ya shafi kasar nan mu duba mu ga ban arzikin kasar nan arzikin man fetur din daga noman da iyayen mu suke noman gyada da wake da auduga aka hako man fetur din tare da haka aka je aka zo ana kassara mutane kokarin kaskantar da mu da wulakantar da mu a daidai lokacin da ya kamata mu din ya kasance mun fi kowa fahimtar me ake ciki amma daidai lokacin muka fi kowa ga fada a hakikalin gaskiya abubuwan da duk ake ciki irin waɗannan ni na tabbatar cewa ba ababai ne da za su faranta wa manzon Allah rai ba inda yana duniya ba ababai ne da za su jawo mana yardan ubangiji ba da haka ne addu'a ta tun farko zan maimaita ta yanzu na yi addu'a ta tun farko kuma zan maimaita ta yanzu na roƙi ubangiji cewa duk abin da za mu ce da abin da za mu aikata in wanda zai zanto ya dace da yaddarsa ne ubangiji ta Allah ya dawo mata mu a kai ya kace mu a kai duk abin da za mu ce ko mu aikata in ya dace da koyarwar manzon Allah ubangiji ta Allah ya dawo mata mu a kai ya kace mu a kansa
duk abin da zamu ce ko mu aikata in mun yi damu mona na wani damu ta mutuncin wani ya Allah karka sanya albarka a cikin sa ya Allah karka sanya albarka a cikin sa kuma abin da nake jan hankalinku karatu dai sai an yi shi duk wanda bai karatu ba wallahi ya tsuka sa wassalamu alaikum.